siyasar ubangida a Najeriya wani al'amari ne da ke ci gaba da daukar sabon salo a kasar. Yadda jam'iyyun APC da PDP suka gudanar da zabukan fitar da gwani na ƴan takarar gwamna da na ƴan majalisar dokoki da kuma korafe-korafen da suka biyo baya ya kara haska mummunan tasirin siyasar ubangida a Najeriya. Zaben fitar da ɗan takarar gwamnan Lagos a jam'iyyar APC da na jihar Kano a jam'iyyar PDP na daga cikin dimbin misalan yadda jam'iyyun biyu suka yi zabukan su na cikin gida a bana.
Idan shi ubangida ya karfi karfa ya zabi mutumin da ransa yake so, za ya samu matsala ta wannan fuska din. Ya kamata a dawo daga kan wannan tsarin. In dai ana son a samu mutane masu nagarta, a bari ƴan jam'iyya su yi amfani da basirar su su zabi mutumin da suke ganin in an tura shi zai iya aikin da ake bukata. To amma su ma ƴan jam'iyya din su ma delegates sun ala misali, ya kamata su bude tunanin su, su kara wa kansu ilimi, su fahimci cewa idan an ce ga wannan kujera ta kaza ce, irin siffofi ne ake bukata a ce wakilin da aka zaba yana da su dangane da aikin da ake bukata. To idan suna da wannan fahimtar kuma aka bar su suka yi amfani da wannan damar su fitar da mutumin da suke ganin an zabe shi zai iya, to kaga za a samu cigaba wajen fannin demokradiya ta cikin gida a jam'iyyu.
Dr. Ahmad Salik kenan tsohon dan majalisar tarayya. Dama dai wasu daga cikin ƴan Najeriya na cewa siyasar ubangida na daga cikin manyan dalilan da ke hana ƴan majalisar dokoki ta ƙasa tabuka abin kirki a zauren majalisar. To amma Honorable Nasir Garba Danti da ke zaman tsohon wakili a majalisar wakilai wanda kuma yanzu haka ke muradin komawa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP na cewa
damar da Allah ya ba mu a lokacin nan muka wakilci al'umma, shi yasa mu ake demokradiyyar a yanzu. Allah ya kaddare ya ba mu dama muka tsaya da tazarcen da wani shugaba ya so yayi, wanda watakila a tsarin da aka dauko da yanzu har yanzu waɗancan gwamnonin da suke gwamnoni su ne gwamnoni a yanzu, waɗanda suke shugabancin ƙasa in dai suna da rai da har yanzu su ne. Allah ya taimaka mana muka taka burki aka ci gaba. Tafiya ta yi tafiya, ana cewa ba a demokradiyya, har inda aka zo ƴan Najeriya suke ganin cewar da PDP a lokacin nan da take mulki duk masifin ƙasar nan ita ta kawo, har muka zo muka yi abin da ake kira maja. Ake matsala ba a jam'iyya yake ba, saboda sai na zo na ga cewar kusan duk abin da muke zargin jam'iyyar PDP ta yi, sai muka zo muka ga cewar a jam'iyyar APC an yi makamancin su ko wanda fi.
Sai dai masanin kimiyyar siyasa Farfesa Kamil Sanifage daga Jami'ar Bayero Kano ya lissafa wasu hanyoyin bi domin fitar da Najeriya daga matsalar siyasar ubangida.
Dole a koma kowa ya karbi ka'idar da tsarin demokradiyya. A tsarin demokradiyya shine jama'a suke da iko, wanda jama'a suke so shi za a basu. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, ita kanta jam'iyya da manyan jam'iyya sai sun yi kokari sun gina abin da ake cewa da'ar cikin jam'iyya, wato jam'iyya tafi ƙarfin duk wani ɗanta. Na uku, siyasa a bisa aƙida. To idan da aka samu wannan abubuwan uku, za a ga ƙarshen siyasar ubangida a Najeriya.
Farfesa Kamil Sanifage kenan na Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.